بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, sannunmu da wannan lokaci, barkanmu da haɗuwa a daidai wannan lokaci a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah, wanda ke nan Karu a yankin babban birnin tarayyar Najeriya. Kamar yadda ‘yan uwana kuma abokina kuma malamina ya gabatar, Malam Sa'id Salih Abu Sahla, jazakallahu khairan, ni abokinsa ne kuma mun yi karatu tare. Amma dai sauran duka na bar shi da bazan mishi, tunda ko da muke makaranta da gidanmu ne, shi ne shugaban ƙungiyar ɗalibai musulmai ko kuma duk jama'a shi ne. To har yanzu ina ganin shi da wannan falala, Allah ya saka mishi alkhairi. Kafin na fara darasin nan, ina so na ɗan da wannan dama zan miƙa wata ta'aziyya ga kaina da kuma sauran ‘yan uwana ɗalibai. Isowar mu nan ɗazu muka samu labarin rasuwar wani malaminmu a can Zaria, sunan shi Professor Garba ɗan tsoho Zaria, wanda malamina ne a jami'a, supervisor na ne a PhD, kuma tsohon yaci ne a department na Arabic a ABU Zaria, kuma malamin fiqh ne na musulunci sannan masanin larabci. Yau ɗin Allah ya mishi rasuwa da yammacin nan, muna fata mu saka shi a cikin addu'a. Allah ubangiji ya gafarta mishi, Allah ya mishi rahama, Allah ya sa iyakar wahalarsa kenan ta duniya, Allah kuma ya rike masa bayansa, Allah ya ji kanmu mu da shi gabaki daya. Kamar yadda aka bayyana, matashiyar wannan tattaunawa ita ce bayani akan haƙƙin ‘ya’ya akan iyayensu game da tarbiyya, wanda ina ganin wannan wani abu ne sananne a cikin fitrar gabaki ɗayanmu a matsayinmu na ɗan adam. Mun sani cewa lallai duk ‘ya’yan da ka haifa, to haƙƙi ne akan ka ka tsaya ganin cewa sun zama mutane, ta fuskar yi musu tarbiyya a ƙwaƙwalensu da tunaninsu, da tarbiyyar jikinsu ta hanyar abinci da lafiya da wurin kwanansu, da tarbiyyar tunaninsu ta hanyar koya musu al'adu da ɗabi'u masu kyau, da dai sauran abubuwan da yara suke bukata har su zama mutane. Kuma a ɗabi'ance, kowane uba yana hankoren ya ga cewa ‘ya’yanshi sun zama abin alfahari cikin al'umma, sun zama mutanen kirki, sun zama abin da kowa zai kalla ya ce alasan barka. Bana ji hakuri da ya kai matakin ya kasance mahaifi wanda kuma yake fatan ‘ya’yanshi su zama mutanen banza. Amma mukan gaza yin shirin da ya kamata don ganin cewa su zama mutanen kirki, duk da muna so ɗin, amma ta yi sai mu gaza wajen yin shirin da ya kamata. Da lokacinmu takaitacce ne, bana so na buɗaɗa wannan zance ya faɗi. Abu na farko da zan fara ambaton mana, kamar yadda na faɗa, duka tunawa juna ne, babu wani abu sabo da za a ji a bakina. A cikin nassoshin Alkur'ani mai girma da sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama, akwai wasu maganganu da ayoyi da hadisai waɗanda ke nuni zuwa ga muhimmancin tarbiyya da irin alhakin da Allah ya ɗaura wa iyaye game da ‘ya’yansu. Alal misali, faɗin Allah: Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku mu'minai, Allah ya ce ku tsare kawunanku da iya da ‘ya’yayenku daga wuta. Da irin faɗin Allah: wa'mur ahlaka bis salah wastabir alaiha la nas'aluka rizqa, Allah ya ce ka umurci mutanen gidanka da sallah, kuma ka dage ka tabbatar suna gudanar da wannan ibada yadda ya kamata. Allah ya ce ba ma roƙonka wani abin arziki da za ka bamu. Sannan da ire-iren addu’a ma da za ka ga bayin Allah suna yi, ko kuma Allah ya yi ba wa bayin Allah a cikin faɗinsa: rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Kaga mutanen kirki su ne suke wannan addu’a: Allah ka ba mu mataye da zurriya wanda za su dinga sanya idanmu yana sanyi, wanda mun dube su za mu ji daɗi, saboda sun kasance masu hankali, masu tarbiyya, masu sanin ya kamata. Sannan ka sa mu zama jagorori a cikin mutanen kirki. wannan kadan kenan daga cikin alqur'ani mai girma idan muka juya kan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zamu ga hadisi da dama da suka zo kaman hadisin bukhari da muslim fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ar-rajulu ra'in fi ahli baiti wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun ar-ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha annabi yace mutum jagora ne shugaba ne a cikin mutanen gidansa kuma shi abin tambaya ne responsible ne duk abin da ya faru da su a nan duniya da kuma an ji alkiyama za a tambaye shi game da su haka nan matar gida ita ma shugaba ce a tsakankanin mutanen da ke cikin gidanta kuma abin tambaya ce ita game da su akwai hadisi da Imam Tirmidhi ya rawaito wanda yake yana da dan rauni kadan amma za a iya isti'nasi da shi da annabi yake cewa li an yu'addiba ar-rajul walada khairul lahu min an yatasaddaqa bisa'in mutum ya tsaya ya kula da ƴaƴansa ya tabbatar sun samu tarbiyya mai kyau yafi masa alkhairi fiye da ya sadaka da sa'i na abinci isnadin hadisin ya zo da dan rauni amma ma'anarsa mai kyau ce domin tarbiyya ƴaƴanka yana matsayin farilla ne a kanka yayin da kuma sadaka tana matsayin mustahabi ne domin da cewa kai wasa da abin da yake farilla a kanka ka je ka ci gaba da yin mustahabi haka nan a cikin wata riwaya ta Imam Tirmidhi ya ila yau wanda ita ma isnadin ta yana da dan rauni al-Imam Tirmidhi rutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa muru afwan wannan sahihi ne muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in ku umarci ƴaƴanku da su sallah tun suna ƴan shekara 7 aka ce wadribuhum alaiha wa hum abna'u 10 in suka kai shekara 10 ba su sallah ba to sun cancanci a yi musu horo na duka ko makamancin shi haka nan Abdurrazzaq As-San'ani da Sa'id ibn Mansur sirwaito daga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa allimu auladakum wa ahlikum alkhaira wa adibuhum alaihi ku koya ma matanku da ƴaƴanku duk wani aikin alkhairi sannan ku tarbiyance su yau da gobe har su saba da ayyukan alkhairi wannan hadisi shi ma isnadin shi kyakkyawa ne to waɗannan kaɗan kenan daga cikin hadisai da nasoshin alkur'ani mai girma waɗanda ke nuna muhimmanci na kula da tarbiyyar yara waɗanda kuma suke nuna cewa lalle wajibi ne a tsaya a ga cewa yara sun samu tarbiyya mai kyau kamar yadda muka sani su ƴaƴa ana haifan su ne alal fitra kamar yadda hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi nabi sallallahu alaihi wasallam yace kowane yaro ana haifan shi ne akan lafiyayyar dabi'a wacce take ashiriye da ta karbi duk wani kyakkyawan tarbiyya da za a yi masa sai in an samu akasi iyayen ba na ƙwarai bane ba musulmai bane sai su juya shi zuwa ba yahude ko ba nasare ko ba majusi kenan kowanne zuciya ta yaro lafiyayya ce a shirye take da ta dauki alkhairi kuma su waye sahun farko wajen sanya masa alkhairin nan su ne iyaye da haka nan bi ce society ko makaranta ko peer group ko duk wani abu ba sai fara ambata yace fa abawahu domin iyaye sune first contact din shi da mutane a duniya ya tashi mahaifiyar shi zai fara ganewa yana shan nonanta tana goya shi suna kwana su tashi tare har ya gane babansa da wannan sune mutane na biyu guda biyun farko da ya sani kafin ya san ƴan uwa ya san makwabta kafin ya fito ya san malaman makaranta da sauran mutane saboda muhimmancin da iyaye suke da shi wajen tarbiyya ba dan kankani ba dan haka ma yaron da ya rasa iyaye tun farko ake kallon shi a matsayin wani wanda yake abin tausayi maraya daga cikin me yasa ake tausayawa maraya saboda ya rasa wani foundation da ke rike da shi ya rasa first element na abin da yake bukata wajen tarbiyya ya rasa presence din iyayensa ya rasa kaunarsu ya rasa financial support dinsu ya rasa moral support duk wani abu da yake bukata a karon farko da wani abu da yaro yake bukata a karon farko kaga shi ya rasa shi saboda rashin iyaye shi sai yake kallon shi a matsayin abin tausayi kuma shari'a ta umarni da lalle a tausaya masa saboda halin da yake ciki na jarabawa saboda haka a tarbiya da wannan zamu iya cewa wato wani wata muhimmiyar wato mas'uliya ne wani muhimmin responsibility ne dake kan iyaye to kamar yadda na ambata ƴan uwa masu albarka yaya ake a samarwa da yara tarbiya mai kyau kuma menene abubuwan da suke zama matsala wajen samar da tarbiya wannan sune aba gaba ta biyu ta uku da nake so na yi mana tsokaci akai insha Allah a samar da tarbiya ga yara mai kyau tana farowa ne tun daga wajen wato samar da family da su masu tarbiya wato auren mace ta gari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin wasiya yake cewa idan za ku yi aure ku auri mace mai addini fa alayka bi dhati ad-dini taribat yada Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunkawul mar'atu li 40 mutane suna auren mace saboda ɗayan abu guda hudu wato mafi yawan mutane wannan shine abin da suke kalla wajen yin aure ko dai kyau na halitta ko kuma wato dangantaka yar gidan su wane ce ko kuma wadata da arziki na abin duniya na hudun sai annabi yace walidiniha ko kuma dan addininta sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba ka shawara kai musulmi yace to ka zabi mai addini din idan ka zabi haka zaka ci riba zaka ga alfanun haka wato shi namiji ya zabi mace mai addini ita ma mace aka ce mata zabi wanda yake mai addini ko kuma iyayenta su zaba mata mai addini kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu idan wani yazo neman iyayenku kuka yadda da addinin sa kuka yadda da kyakkyawan halayyarsa nabi ya ce to ku aura masa da iyayenku illa taf'alun takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir yace in ku kuka ki aurawa mai addini da kyakkyawan dabi'a iyayenku kuna jiran sai mai umba susa yazo nabi sallallahu alaihi wasallam yace to za a yi fitina da yawa a bayan kasa kamar yadda muke gani da gaskiyar fitinan shine haifar da ƴaƴa wanda za su zama masu matsala a cikin society wannan shine mataki na farko na samun kyakkyawan family da zai yi tarbiya mai kyau ga yara ya zama iyayen masu addini ne masu tarbiya ne da hankali wanda wannan addini da tarbiya da hankali shi zai sa su zama suna feeling responsibility da ke tare da su suna ji a jikinsu cewa wannan haihuwa fa da suke yi to haƙƙi ne a kansu su kula da ita domin ita haihuwa kamar yadda Allah ya ambata kyauta ce da gare shi ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah ya ce kyauta ce yake bayarwa babu wanda ya ce ba kaɗa in ba Allah ba yadda mutum ya kai ga wadata da ƙarfin faɗa a ji zai iya maida wani ɗan wani Allah ne kawai yake yin wannan idan Allah ya baka wannan ƴaƴa ya baka wani responsibility ne na tarbiyya sannan ƴaƴan nan da muke haifa mutuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi cewa al'umma su yi aure su hayayyafa dan yayi alfahari da yawan mu ranar alkiyama haka kana jibintan wani sashe ne na samar da al'ummar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake so ya same su da yawa haka shari'a ta daura maka mas'uliya da yawa a kansu kamar yadda muka ce abu na farko shine samar da iyaye masu nagarta din wanda sun san abin da ke kansu kamar yadda suka san cewa akwai mas'uliyar ciyarwa da tufatarwa da sauransu sun san kuma akwai mas'uliya ta tarbiyya da ba su kyakkyawan horo abu na biyu daga cikin ababen da suke taimakawa wajen samar da tarbiyya akwai wato koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin tarbiyya sanin yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da magabata na kwarai suka gudanar da tarbiyyar ƴaƴansu wanda sun kasance a wancan zamanin nan sukan dauki wato mu'addib kamar yanzu a ce kenan tuto ko wani abu makamancin haka wanda za a zaunar da shi aikin shi kawai ya kula da yaran ko a dauki mace wanda aikin ta kawai ta kula da yaran nan ƴan mata tun suna kanana har su girma aikin ta ta kula da su malama ce za ta koya musu alqur'ani ta koya musu ladabi ta koya musu ibada ta koya musu sanin mutuncin na gaba da su su kuma iyayen su ta biyan kuɗi da kulawa da ita suna yin wannan azamun nan da sai kaje an ce wane ai fulan huwa mu'addibu wato shine wanda yayi mishi training tun yana dan yaro har ya girma a baya ga wannan sannan sai kuma wato addu'a addu'a tana da muhimmanci wajen samar da tarbiyya aka ga annabawa ma suna yin addu'a ma ƴaƴansu mutanen kirki suna addu'a ga ƴaƴansu mun san tasirin addu'ar iyaye akan yara duk addu'ar da mahaifa suka yi akan ƴaƴansu Allah yana karɓa addu'ar mahaifi namiji da addu'ar mahaifiya dukkaninsu addu'o'i ne karɓaɓɓu sawawan addu'a ce mai kyau ko mummuna wato albarka kika sanya musu ko tsinuwa kika yi musu duka Allah yana karɓa don haka addu'a tana da muhimmanci wajen tarbiyyar yara abubuwan suna da yawa ƴan uwa masu albarka ba na so na cika mu da dogon surutu don kamar yadda nake faɗa ni na ganin waɗannan abubuwa duka abubuwa ne da mun san su ina tuna mana su ne kawai to ƙadiyya mafi muhimmanci a wannan tattaunawa tamu ita ce batu akan menene sababban da suka sa yara suke karkacewa kamar yadda malam Abu Sahla ya ambata muna gani a aikace yadda tarbiyya take samun matsala akwai yara da yawa a cikin wannan al'umma tamu waɗanda suke da matsaloli na tarbiyya wasu sun ma gagari iyayen wasu sun gagari anguwa ma wasu sun zama an sallama su sai dai haƙuri kawai akwai yara masu ɗauke-ɗauke akwai yara masu shaye-shaye akwai yara masu yin irin abu wato matsaloli na sexual abin nan play ko zinace-zinace ko makamantansu akwai yara tsantsan marasa kunya wanda suna iya zagin kowa masu dukan malami a makaranta wanda malami ya musu punishment ko ya musu tsawa za su je su ɗauko makamansu ko su gaito ‘yan uwansu ‘yan daba a zo a razana malamin sun zama kamar ‘yan cult akwai yara waɗanda suke gagararru wanda duk abin da za a ce su ba za su ba ana so su yi makaranta ana so su koyi sana'a ana so su yi ibada duka sun ki na san dukkaninmu muna fama da irin waɗannan matsalolin addinin da muke in Allah bai jarabce ka da ɗa wanda ke da wannan matsalar ba kana ganin shi a makwabtanku ko a makaranta da yayanka suke ko ma dai yayin to ko da Allah ya jarabce ka da ɗa mara kirki kar ka ɗauka shi kenan fa an gama dole ne ka ci gaba da ƙoƙarin dawo da shi kan hanya har sai ran da Allah ya raba ku kamar da annabi Nuhu ne jiba annabi Nuhu da irin kangara da ɗan shi yake da ita amma har ran da ake ruwan tufa ne da kyale shi ba cewa ya bunayyar kan ma'ana yana kiran shi ya zo ya tsira har yanzu bai kore shi ba bai tsine mishi ba saboda haka wannan ya ishe mu ko mu gane cewa shi ɗa mara kirki jarabawa ce in ka yi iya abin da za ka yi sai Allah ya kaddara bai zama mai kirki ba sai ka ɗauka wata jarabawa ce daga Allah amma dai ya zama cewa ka yi iya abin da ya kamata ka yi tun farko ba kai ka taimaka wajen ya zama mara kirki ba saboda haka nake ganin da gaskiya abu mafi muhimmanci shi ne lissafa mana wasu abubuwa da nake ganin a ganina a bisa ɗan ƙanƙanin bincikena da abin da na tsinkaya suna daga cikin ababen da suke taimakawa wajen rubuta tarbiyya saura kuma ya rage masu saurare ko mu dace da su ko kuma mu samu rashin dacewa akan wasu ba dole bane sai mutum ya goyi bayan duk abin da fara dan waɗannan zan fada ba ni da aya ko hadisi zan goyi bayan su personal observations ina ne da kuma ababen da na taɓa karantawa ko na ji a gurin wasu na ɗaya da akwai cikin ababen da ke jawo samun lalacewar yara akwai al-ihmal fi tarbiya wato sakaci sakacin iyaye wajen tarbiya zaka ga wato ababen da muna sanin cewa bai dace yara su yi ba kuma muna yi muna ganin su suna yi miƙa da su ko dai saboda raunin azima raunin zuciyarka akan kai taking action ka irin abin da mutum yake cewa to take the bull by the head ko by the horn ka kama kahon saniyar kana jin nauyi ko dai nauyin yaran ka su ji haushi ko tsabaragen kauna da ake musu take extraordinary ko kuma wani yana tsoron kada mahaifiyarsa ta ce an takura musu ne yasa ba takura ma ɗan ɗayan ɗakin ba kaga ana ganin yara suna abin da bai dace ba sai a basu alal misali ga yara suna yawan bata lokaci a wurin kallon fina-finai a tashoshin TV ko amfani da devices mabambanta kuma mu iyayensu mun san wannan abin ba kyau mun san zai cutar da su alal aqalli zai dauki hankalinsu daga karatu da abin da zai musu amfani wataƙila an ba su hadda a islamiyya ba su yi ba ta yi an ba su assignment a makarantar boko ba su yi ba amma sun zo kuma 2 3 4 hours suna zaune a gaban TV suna kallon cartoon ko suna kallon wani channel ko wani series ko wani waye kuma kana kallon su baka hana su ba baka ce a kashe TV nan kowa ya je ya abin da ya kamata ko kuma kana zaune kaga ƴaƴanka sun fita sun tafi wani yawo baka checkmating ina suke zuwa me suka je yi su waye abokansu to wannan yana cikin abin da muke kira da suna sakaci shine al-ihmal wato negligence the nonchalant attitude akan tarbiyyar yaya wanda da yake yin wannan ba shakka yana planning ne for failure yana shiryawa kanshi cewa nan gaba in yaga yayansa ba su samu tarbiyya ba to kare zabi kowa sai kanshi na biyu akwai kuma an-niza bainal walidai idan ya zama tsakanin mahaifiya da mahaifi akwai yawan sabani wa kasratun niza da yawan rikici ba a zaman lafiya a gidan wato yaro sai taso ya ga cewa mahaifin shi da mahaifiyar shi ba su zaune lafiya suna yawan fada da juna suna yawan zargin juna suna yawan cin mutuncin juna junansu wannan yana haifar da yaro ya zama ya sami wato abinda yake ce ma unbalanced emotion zai samu intuwaiya a cikin nafsiyarsa psychologist zai rikici ya kasa fahimta me yasa ni iyayena ba su zauna lafiya ba ko dai ya sai ɗaya daga cikin su ko dai ya tsane su ya zama cewa baya san su baya san ganin su to daga nan bari ba su respect din da zai zama yana kallon su a matsayin role model ba mun su iyaye suna buƙatar su maintaining wani respect a gun ƴaƴansu wanda ƴaƴan za su su dinga kwaikwayon su kaga idan uba ya kasance mai sanin ya kamata ƴaƴan shi ƙanana musamman mata ƴan ƙananan mata sai ga jotariya da kitan cewa ita babansu za ta aura saboda ba ta da mutumin da take ganin shi a matsayin mutumin kirki kamar baba so a lokacin ba ta san cewa ba a auren uba ba da zaka tambaye ta wa kike so ta ce baba na zan aura saboda tana yana matsayin role model gare ta ƴaƴan shi maza su ma su daga kwaikwayon ɗabi'ar sa da halayyar sa da abin da yake da haka kar mu bari ƴaƴan mu su ga koda muna rikici da iyayen su mata to mu dinga yi fi ghiyabihim idan ba sa idan ya zama dole sai kai rikici da matarka ba za ka yi hakura ba to kamar sai ƴaƴan ba sa azani ma ya kamata ka zama mai hakuri ne da dattaku da mutunci da kamar da Allah sai sallama yake cewa ɗayan ku yanzu zai zo da rana ya zagi matar shi ko ya kai mata bari kuma dare ya zo ya rungume ta kaga ba kunya cikin wannan babu da taku na uku at-talaq sakin aure maka saki uwar yara ko aka auro wata ko kuma suna zaune da wata wanda ba uwarsu ba bayan an sallamu uwarsu suna sana kuma to wannan yana lalata tarbiyyar yara shi yasa zaka ga dattawa na da wanda suka san takun yadda ake tarbiyya suna yawan yi ma ma'aurata wasici da haƙuri musamman idan an riga an samu yaya tsakankanin ku cewa in dai abun ba ya gagara ba to ku yi haƙuri ku sacrificing na ku jin daɗin saboda future ɗin yayan ku a san dukkan mu mun san irin wannan tarbiyya a da za a ce ki koma ki zama yayanki kai kuma a ce kai haƙuri da ita ko dan yayanta ta ci albarkacin yayanta saboda da zaran kun rabu irin wannan rabuwa ta rashin mutunci to to wannan zai shafi psychology the mental makeup na yaro daga baya sai kaga sun zama abun Allah wadarai ko abun kwatance wajen rashin kirki wannan yakan haifar da yaran su tsani daya daga cikin iyayen wa za su tsana shine duk wanda ya zama shine suka idanarsa suke ganin shine guilty ba zai ya zama da gaske shine bai da gaskiya ba amma wanda ya fi baki ko wanda ya fi jinsa a jika ko wanda ya riga bayyana musu bashin din shi na labarin to kawai shine mai gaskiya haka za su taso har su girma suna zargin babansu kuma musu akan cewa ɗan ya cuci ɗaya daga nan kuma za su fara tunanin su creating makansu nasu nasu duniya wanda ta saba wa naku tunanin na uku kenan ko na hudu da gaskiya abin da ke jawo yara su lalace ko su samu matsala akwai al-yutum wato abin nan maraici shine kusan shi ba dan uwan saki ne sai da ke shi maraici ba yin kansu bane wato yin Allah ne amma da shi ma facto ne da yana iya zama dalilin samun matsala a tarbiyyar yaro musamman irin wannan society namu wanda daga cikin ababen Allah wadare da ke cikin al'umma mu shine wasa da haƙƙin maraya tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinjina haƙƙin maraya yana cewa ina jan kunnan ku akan haƙƙin masu rauni guda biyu mata da marayu amma za ka tattara yadda ake wulakanta maraya tun daga wanda yake haƙƙin marayan akan shi na dole ne kuma ƴan uwan mahaifin ko wasu makusanta ga mahaifin wanda su haƙƙin na dole ne har zuwa mu sauran lada society wato duk wanda ya faɗi ya mutu to shikenan sai a bar ƴaƴan shi sai da Allah ya yi da su sai dai wahalar duniya kawai ta sa su sayin da za su sai ran da aka ga sun zama wani abu kuma sai an ga cewa ƴaƴanmu ne ba to a lokacin shi kuma maraya mu kula da kyau jama'a maraya yana cikin wannan halin idan baka taimaka mishi ba yana da hikidu a cikin ransa cewa wane ya kamata ya taimaka mini bai taimaka mini ba ran da ya zama wani abu kaka kuzi kusa da shi za ka ga ba shi da imani shi society ta riga ta tirsasa mishi wajen ya zama mai bushashe zuciya kamar almajiri ne wannan da suke bara muna ci muna sha suna ganin mu a cikin motoci suna ganin mu da ayyuka za mu kai su makaranta mu je mu dawo amma suna ta ko dan kazo mu kula su ba muna building musu wani mummunan tunani ne against society da suke ciki za ka ga dinda almajiri yake za ka ga shi ma bai da tausayi kuma rashin tausayin shi is justifiable saboda an gwada mai rashin tausayi ne ya rama saboda haka maraici yana zama matsala wajen tarbiyya ta fuskar cewa yanzu shi maraya ba shi da wani mentor da yake kula da shi sannan kuma yana lakin kamar da muka faɗa yana lakin abubuwa da yawa da yake bukata ƙauna da tattalin arziki da wato aminci ma da yake ji security na rayuwarsa ma yana da matsala saboda wannan sai sa ya zama sai ya lalace akwai mutane da dama da maraici ya zama sanadiyar su shigo ta hanyar da bata dace har ila yau daga cikin sababbin har ila yau akwai alfaqar talauci wanda kanin kafirci ne shi da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawaita addu'a cewa Allah ya kare shi daga sharrin talauci talauci yana jawo mutane da dama su kasa tarbiyyar ayyansu su kasa biya musu kudin makaranta su kasa ba su medical care da suke bukata wani ma hatta basic abubuwa kamar abinci kamar wurin kwanciya kamar sutura sai gagara duka mu muna raye a wannan zamani ko mun san reality irin hardship da ake rayuwa economically musamman a wuraren da suke kauyuka da karkara da inda ba manyan birane ba da ma cikin manyan birane inda talauci ya jirkaki mutanen Najeriya in ka duba statistics na talaucin Najeriya da kasashen da suke kusa da ita za ka gane cewa lallai talauci ya kai ya zama wato babban dalili na kawo matsala a cikin tarbiyyar yara so da zaran ka kasa ba yara abinci ka kasa ba su kyakkyawan wurin kwanciya ka kasa biya musu kudin makaranta to kamar fa ka ba su yanci ne su je sai da su survive don ko suka fita duniya yana da matukar wahala su yi abin da yake is positive galiba abin da za su yi mara kyau ne musamman yara mata wadanda suke suna zama vulnerable suna zama wato abin nan target na soft target na macuta da mamugunta wanda za su shigar da su mummunan hanya. Saboda haka talauci babu shakka yana taimakawa sosai wajen lalata tarbiyyar yara. Wani abu kuma idan yake lalata tarbiyyar yara yake taimakawa akwai rufaqa usu, wato abokai na banza, yara da suke mingilin da yaranmu, tsawon a makaranta ne ko a makwabta ne ko a gida ko a duk inda suke rayuwa, wannan suna iya tasiri a gare su. Mafi yawan yara da suka samu matsala zaka ga waɗannan wato peer group su ne farko wanda suke introduce su ga matsala. Iyayen ba talakawa bane, yaran ba marayu bane, iyayen suna iyayen su, amma in dai za a bar su su ta cakuɗe da yara marasa kirki za su musu tasiri. Kamar yadda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatance game da aboki, yake cewa misalin aboki na gari kamar misalin wanda yake zama da mai saida turare, misalin aboki na banza kamar misalin wanda yake zama da makeri da yake ziga zigi. Wancan mai saida turare ko dai ka siya ko ka ji kanshi ko ya san maka, shi kuma wancan ko kuma ya kona maka riga ko kuma rigar ka ta yi warin wuta. Wato idan ka zauna da mutumin banza sai ka koyi wani aiki na banza, ka ba da mutumin kirki za ka koyi wani aiki na kirki. Saboda abokai wanda suke ba na kirki ba suna taimakawa sosai wajen lalata yara. Sannan akwai albatalatu wal farag, yara su zama idle, ba su da abin yi, zama lokaci ya musu yawa, ba wani program da aka daura su akai, ba su je makaranta ba ko an yi hutu, babu wani program. Wato dai abin yaro ya zama cewa rayuwarsa ba ta da wani abu da aka tsara mai yanayi, kawai shi dan gata ne. Da haka kamar yadda Bature yake cewa wato an idle mind is devil's workshop, ƙwaƙwalwa wadda take empty babu abin da take aikatawa, to wannan shine shagon aikin shedan. A nan shedan yake zama yana duk tsare-tsaren shi, mutum ya zauna babu tunanin da yake, babu abin da yake, yaro shi kadai zai fara tunanin barna, zai fara tunanin wani abu zai yi da zai jawo magana, wani abu zai yi wanda zai attracting attention. Da haka dole ne yara ya zama an tsara musu program wanda za su dinga yi. Na za gane misalin wannan, mu malamai Islamiyya muna gane wannan idan aka dawo hutun makaranta, bayan mun yi watanni ana ta kokarin koya ma yara tarbiyya da karatu da menene, sai suka koma gidajensu aka yi hutu tsakanin azumi zuwa babbar sallah kafin a dawo, sai ka ji sun koma zero. Duk wannan abin da kuka yi shekara guda ya tafi a banza, saboda sun zama idle, babu komai a tare da su. Na gaba, na takwas kenan, shine al-qudwatu as-sayya, idan mai yaro yana da na gaba da shi waɗanda suke marasa kirki, sawa'un yayyi ne ko iyaye ko wasu waɗanda yake kallon su a matsayin abun koyi. Kaga idan yanzu yaro yana da uba wanda yake mai shan wiwi, Allah ya kyauta, idan ya sha wiwin nan ko tabin nan ya yar, ai kaga dai uban ba zai so a ce ɗan shi ya zama ɗan wiwi ba, amma kana yarwa zai ɗauka ya sosa shi. Idan ko sallah kake yi kullum, kana sallar dare sai ka ga wata na kawai ya bi ya tsaya daidai da kake sallar nan, yana so ya taya ka, ko kuma ko baka nan yana kwatantawa. So da yara suna kwaikwayon duk abin da muke yi, tun daga harshen da muke magana da shi da irin ɗabi'ar da muke da wuraren da muke zuwa, duk suna so su dinga gwadawa, suna so su dinga exploring me muke. So da idan yaro yana rayuwa a tsakankanin wasu mutane wanda ba sa koya mai tarbiyya ta kirki, ko da ba sa ce mishi yi abin banza, amma in dai suna yin abin banza zai yi, shi ne al-qudwatu sayyi'a. Da haka ya zama wajibi mu kula da me muke yi a gaban yaranmu, wanda zai zama kyakkyawan abin koyi gare su. Wannan kamar da muka faɗa yana iya zama daga iyaye ne ko daga malami. Akwai malamin makarantar da shi ma watakila wani shashasha ne, yana da shirme irin nashi, sai ta koya ma yaranku abin banza da yadda yake abin da yake yi. Misali a ce malami da yake yin ashar, malamin da yin yara sun mashi laifi zai kunduma ashar, to sun suna ganin ashar nan babu kyau har su fara yi, sai an ce me yasa kuke ce ai malam wane ne muka jera yi ha ila yau daga ciki akwai fitintunin zamani suna taimakawa wajen lalata biyayya wannan na nufin kaman fitina da yanzu muke ciki ta zamanin da ICT tai dominating gaba ɗaya rayuwar wato information and communications technology harkar sadarwa da cigaban kimiyyar sadarwa tai dominating gaba ɗaya harkokin rayuwar ina da dunda muke masallacin nan da wuyan akwai wanda bai da smartphone in kuma har akwai to zaka tarar akalliya ce sosai wani insignificant percentage ba haka bane wani ma yana da guda biyu galibin muna da computer laptops muna da iPad muna da smart TV kuma muna da access na internet kuma yaran mun nan wasu su ma suna da wadannan abubuwan yara teenagers suna da wayoyi ko suna da access to wayoyin mu suna da TV sun san da su su jona mushi wifi akan wannan katan TV da ake ajiyewa yanzu na yan gayu sun san da su jona mushi wifi su buɗe din da suke so akan shi kuma wannan duniyar kamar da muka sani cike take da abun kirki da na banza wannan kusan a ce ya mafi dodan caguwan hadari saboda ina san yara kanana waɗanda in ka tambaye su me kuke so ku yi da kuke so ku zama za su ce maka ƴan rawa suke so su celebrity ƴan rawa kuma yara ne masu adan alkur'ani amma ba sa ganin falala a cikin alkur'ani da suke karantawa saboda me saboda daren sun bude gidan TV ko sun bude a YouTube za su ga wasu wanda ake ce ma celebrities ƴan rawa da ake yayi waɗanda ake kallon waɗanda ake kallon su a matsayin abun koyi a wannan zamani mu duba mu ga yadda yara mata ƙanana suka cika duniyar internet musamman ta social media musamman wanda ake cewa TikTok ko wani abu makamancin sa da irin badalar da suke yi a ciki kuma ƴaƴanmu da ke gida sune recipients na wannan content din to ya muke jin wannan al'umma za ta kasance nan da shekara 20 in ya zama mu da aka da muka taso babu social media yanzu ne muke converting mu zama mun iya amfani da shi ina kuma ga yaran da suka taso su a cikin ta suka basu san wani za in kana musu tarihin cewa da babu Facebook sai kaga suna mamaki to waye ake a rayu how do you people survive waɗancan shekaru na late 90s ko early 90s da babu waɗannan gadgets din to su da suka taso a wannan zamanin ko ba samu training mai kyau game da shi ba ya basu za ga kasashen da suka san daraja al'ummar su wanda suke ganin al'ummar su a matsayin wato asset ne da shi dan adam shi kanshi resource ne za ga suna sa firewall su tare da abin da suka sani cikin al'ummar su kasashen China, Iran, Saudi Arabia, da wasu kasashen Turawa ma, da can gabashin Asia, da daman su ba komai yake shiga kasar su ta hanyar internet, ba sai abin da suke sai sun tace, suna da sensor. Amma muku kasa ce buɗaɗɗiya komai ana iya samu. Yanzu duk wanda ya taɓa tafiya wata kasa ya sani akwai inda in ka je a ta YouTube din ma baya yi. Abin da za ka yi da WhatsApp is limited, an iyakance. Abinda za ka yi a Facebook is limited an iyakance amma mu kunan kowa na iya yin komai ko babu wani abu da zai biyo baya to waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da suke bata tarbiya na ƙarshe da nake so na ambata wanda shine na goma shine tsananin ƙauna da ake ma yara al-hubbul mufrat tsananin ƙauna mu yanzu iyaye ƙaunar da muke wa ƴaƴa ta yi yawa zama kamar zamu bauta musu ba ma so mu ji sun ce ba ma so mu ji labarin malami a makaranta ya buge su ko ya musu tsawa ko ya hana su wani abu da suke so nawa za ka ji labarin uba ya taho makaranta ko uwa ta zazzagi headmaster ta zazzagi wani malami wani lokacin ma hukumar makaranta ta biya musu da nake sai ka ji an ce malamin nan an fassara shi an kore shi saboda ya bata wa customer rai. Ce customer is the king. Yanzu haka ake operating makarantu. Ba wai ina cewa ai ta dukan yara bane, amma kawai ina so kwatanta mana yadda wato muka wayi gari muka zama bayin yayan. Su suke fadan abin da za a yi. A dinga lallashin su dan Allah dadi ko halifa, dan Allah ka yi hakuri ayi kaza, yace ba za a yi ba. Yaro karami sai da yi da uwarsa, sai da yi da ubansa, in yace ba zai ci abinci ri kaza ba, dole haka za a kura, ba za a yi ba. In yace dole a je a siyo abu kaza, dole a je a siyo. Yi ta kuka, yi ta rashin mutunci, a rasa yadda za a yi da shi. To wannan tsakani da Allah ba mu taimaki yaranmu ba, wallahi tsalla ba mu taimaki su. Kuma nan gaba sai sun mana Allah ya isa, nan gaba suka girma za su dinga Allah ya isa da cewa iyayensu sun cuce su. Duk mu da muke yin haka yanzu generation ɗinmu na iyaye, ai ba da haka aka mana tarbiya ba. Kuma har isa muka zama mutanen kirki, muke gode wa iyayenmu. Dole yaro ya zama a gida akwai wanda yake jin tsoro, wani wanka ko wani ƙanin babanku wanda ba yi da imani ko ana jin tsoron shi. In yi tsawa ka ja hantarka ta kaɗa, dole ne ba a barin ka haka. In ka yi laifi a ce to bari wani baba wani ya zo, ba a gaya mishi, ranar ɓuya za ka yi ka je shi. Yaro yana buƙatar irin wannan da yake jin tsoro. Sannan kuma idan ka je makaranta aka hore ka, iyaye ba za su musau ba. Har tuna muna makaranta allo, idan malamin makaranta allo ya buge ka ma, idan jini ya fita da ka je gida sai a ce ka more, huta ba ta ci nan wajen da jini ya fito ba. Haka ake faɗa muna yara, ce ai to an ce idan aka buge ka makaranta har jini ya fito, to huta ba za ta ci daidai wajen ba a lahira. Kawai na ka samu wannan karatu. So da haka ƴan uwa, gaskiya ni wannan na ƙarshen na ga yafi komai haɗari. Iyaye muna ƙaunar yara, ƙauna ta wuce misali. Mun maida su kaman wasu gumaka abun bauta. Kawai duk abin da suke so shi muke yi. Ba ma iya ce musu a'a, ba ma iya ce musu kar ku yi kaza, ba ma iya ce musu ku bar kaza. To dai ake tarbiyya da haka, yawa masu albarka. Haka mu zama kamar yadda annabi dan ya faɗa, mu zama mas'ulun ar-ra'iyyati, mu zama responsible, wanda muke da ƙarfin faɗa a ji akan iyayenmu da kuma iyayensu mata, sai mu samu sauki akan waɗannan abubuwan. Sannan kamar yadda faɗa tun farko, kuma sai an haɗa da addu'a. Ka dinga addu'a cewa rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba. Ka dinga tashi cikin dare kana sallah, kana faɗan sunayen yaran, kana ce Allah ka shiryatar da wani, da wani, da wance, Allah ka sa mutanen kirki, ya Allah ka shiryatar mu da yayana. Ka dinga sadaka, kana tawassuli da wannan sadaka cewa Allah ya sa yaran ka su zama mutanen kirki, su zama mutanen kirki waɗanda al'umma za ta yi alfahari da su. Yan uwa masu albarka, kana cika ku da dogon surutu wanda zai sa ƙarshen shi ya mantar da mu farkonsa. Zan dakata a nan saboda akwai sauran da za su yi maganganu da taliki. Abinda na faɗa wanda yake ya zama daidai, ya dace da shari'a, ina fata Allah ya sa mu fahimta ko mai aiki da shi. Wanda ya zama kuskure ko ƙarancin fahimta ta, Allah ya yafe mini kuma ya cire shi daga zukatanku. Ina godiya ga dukkan wanda suka taimaka wajen ganin cewa wannan haɗuwa da ku ta zama reality, tun daga kan ɗan uwana aminina Malam Abu Sahla da jami'in Albani TV wato Malam Aliyu Azhari da shehin mu gashi Malam Bin Kasim da sauran ƴan uwa masu albarka da liman da ya sharafa mu da wannan zama, da kuma ku da kuka buɗe zukatanku don sauraron mu. Ibnu Qayyim yana cewa babu wanda ya maka alkhairi fiye da wanda ya buɗe zuciyarsa don ka zuba masa alkhairin da kake tare da shi. Nagode, Allah ya shiga kowa albarka. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.